sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kan mitoci 31.25 da kuma 16 a birnin Yemen dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mitoci 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni sannan masu sauraro a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a koyaushe kuke so za ku iya zuwa shafin mu na internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 30 ga watan Nuwamba a shekarar 2018 Zara Aminu Fage ke muku sallama tare da abokiyar aiki na Amina Buhari Auna da farko ga kanin labaran duniya
Shugaban Amurka Donald Trump ya fara wani taron kwana biyu da shugabannin duniya a babban birnin kasar Argentina. Shugabannin kasashen Canada, Mexico da Amurka suka rattaba hannu a wata sabuwar yarjejeniyar kasuwanci a tsakanin kasashen dake yankin arewacin Amurka. An fara taron kasashen kungiyar G20 a kasar Argentina.
Kanin labaran kenan. To yayin da ake shirye-shiryen zabe a Najeriya, shugaban kasar Muhammadu Buhari ya yi kira ga masu ruwa da tsaki a harkar siyasa da kada su cakuɗa harkar addini da siyasar. To ko me masana ke cewa?
To duk siyasa da ta ginu akan irin waɗannan abubuwa guda biyu gaskiya akwai matsala. Sai dai muna roƙo su shugabannin addinan nan ko musulunci ko kirista don Allah don Annabi ya kasance su gaya wa magoya bayansu
za ku ji ƙarin bayani sannan za mu leƙa jamhuriyar Niger inda hukumomi suka duƙufa wajen ganin an tallafa wa ƴaƴa mata neman ilimi muna kuma tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar amma da farko ga cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum. Ya Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya fara wani taron kwana biyu da shugabannin duniya a babban birnin kasar Argentina. Shugabannin sun hallara ne domin gudanar da taron kasashen duniya da suka fi karfin tattalin arziki na G20. Sai dai wani takwaran aikin sa da shugaba Trump ba zai gana da shi ba, shine Vladimir Putin na Russia. Shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa tunda Russia bata saki jiragen ruwan Ukraine da matukansu ba ya fi kyau dukansu su soke wannan zama da aka shirya za a yi a baya an tsara wani zama tsakanin Trump da Putin a gefen taro na G20 har na tsawon sa'o'i biyu duk da sukar da wasu Amurkawa ke yi da kawayenta na NATO dangane da kwace jiragen ruwan Ukraine da Russia ta yi hadi da matuka a ranar Lahadi. A yau Juma'a ne shugabannin kasashen Canada, Mexico da Amurka suka rattaba hannu a wata sabuwar yarjejeniyar kasuwanci a tsakanin kasashen dake yankin arewacin Amurka. Shugaba Justin Trudeau, Enrique Peña Nieto da Donald Trump za su rattaba hannu a lokacin taro da ake gudanarwa a kasar Argentina na kungiyar G20. Zai dauki lokaci kafin sabuwar yarjejeniyar ta fara aiki, domin kuwa majalisar dokokin duka kasashen sai sun amince da tsarin. Tsarin da a hukumance ake kiran shi yarjejeniyar US-Mexico-Canada zai samar da kimanin dalar Amurka sama da biliyan ɗaya a duk shekara. Shirin zai maye gurbin tsohon tsarin na NAFTA, wanda shugaba Trump ya yi suka a kan shi lokacin yakin zaɓe a shekara 2016. Trump ya ƙara da cewa wannan shine tsarin kasuwanci mafi muni a tarihin NAFTA, domin kuwa ya kawo ma Amurka koma baya a tattalin arzikin da rashin ayyukan yi tunda aka fara aiki da tsarin a shekara na 1994. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya soki binciken da Robert Mueller ke jagoranta. Ya rubuta a shafinsa na Twitter bayan ya isa Argentina don halartar taron G20, inda ya ce, "Wannan binciken ba komai bane illa bita da kulli, ba shi da wata hurdar kasuwanci da Russia." ‘Yan jarida da ke mara ma shugaba Trump baya a kan hanyarsa ta zuwa ƙasar Argentina don halartar taron ƙungiyar G20 na ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki sun bayyanar da cewa shugaban baya cikin hayyacinsa tun bayan da tsohon lauyansa ya shaida wa majalisar dokokin ƙasar cewar ya yi ƙarya a game da bayanan da ya bada a baya. Michael Cohen ya ce ya yi ƙarya a baya akan harkokin kasuwancin Trump a ƙasar Russia. Cohen ya ɗauki laifin yin ƙarya a wata kotun tarayya a birnin New York jiya Alhamis. Ya ce ya ba da shaidar ƙarya akan lokaci da abin da aka tattauna don ginin Trump Tower a ƙasar Russia. Mai bincike na musamman Robert Mueller, wanda yake bincike don gano ko da sa hannun Russia a zaɓe da aka gudanar, wanda ya ba Trump nasara, shine ya gano cewar kowanne yana da hannu, wanda yanzu haka yake fuskantar hukuncin gidan yari kan yaudarar banki da ya yi kuma da ƙin biyan haraji na kasuwancinsa.
Amina Bahara Auna kenan ta karanto mana labaran duniya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne daga Najeriya, inda yayin da ake tunkarar zaben kasar, shugaba Muhammadu Buhari ya yi kira ga masu ruwa da tsaki a harkar siyasa da kada su cakuɗa harkar addini da siyasa. Buhari ya yi waɗannan kalamai ne yayin wani taron haɗin gwiwa da aka yi tsakanin manyan addinin ƙasar biyu a birnin Abuja. Dangane da haka, abokin aiki na Mahmud Lalo ya tattauna da Muhammad Yusuf Kanam mai sharhi kan al'amuran siyasa kan wannan batu.
To alhamdulillah, da gaskiya abin kukanmu shine kusan siyasun nan dukiyawansu da kake ji ana ce sun kai 80 da tsakin ko kusan 100, gaskiya sun ginu ne akan abu guda biyu. Na farko, akwai maganan addini a ciki, ko Krista ko Musulunci. Akwai maganan kabilanci a ciki, ko Kudu ko Arewa. To duk siyasa da ta ginu akan irin waɗannan abubuwa guda biyu, gaskiya akwai matsala. Sai dai muna roƙo su shugabannin addinan nan, ko Musulunci ko Krista, don Allah don Annabi ya kasance su gaya wa magoya bayansu a yi zaɓe kawai don kyan mutum, iyawan mutum, abinda zai kawo na cigaba, amma ba don dukiyar shi ko don addinin shi ko don kabilar shi ba. Abinda muke kira kenan, su matasa kuma wanda su ne ƙashin goyon bayan demokradiyya a ƙasar nan da mata, yana da kyau su gane cewa yanzu ba lokaci ne da za a kawo mangyaɗa ko manja ko magi don a yi zaɓe ba. Yana da kyau su yi zaɓe ne don mutumin da suka san nan ne zai cire musu kitse a wuta.
To yanzu an shiga kusan mako na biyu kenan tunda aka yaye labulan fara yakin neman zaɓe domin tunkarar shi zaɓen na 2019. Kamar a wani ma'auni za ka auna abin da ka gani yanzu?
To ana tafiya tun da ba kare din damo. Kalma a nan shi ne a yanzu ba za ka ce abin ya muna ya yi muni kwarai da gaske ba. Tun da ka ga in akan je campaign ba a duka, ba a zagi, ba a kashe wani ba, ba a raunata wani ba, ka ga abin yana da ɗan kyau inda za a tafi haka. Kuma muna roƙon su manyan shugabannin da suka samu wannan nasara kamar shi Buhari da yake kan gado da kuma mataimakin shugaban kasa na da Atiku Abubakar muna roko don Allah su gaya wa magoya baya duk inda suka je siyasa cewa don Allah ayi siyasa cikin nutsuwa da hankali kuma in an zo zaben nan wanda sai bawa shi a dubu a bayan abin da Allah ya kaddara
yayin da ake shi tinkaran wannan zabe Najeriya na fama da wata matsala ta yada labaran bogi musamman ma a shafukan sada zumunta kuma irin wannan dandali ake yawan yada karerai waɗanda suka iya tada husuma kamar me yake kiran ku a matsayin ku na yan siyasa ga masu irin wannan halayya
alhamdulillah wannan kaga laifin gwamnati ne tunda gwamnati tana da hukuman da suke kula da waɗannan irin waɗannan na'urori wanda ake aika labaran ƙarya sai a dauki labarin da ba a Najeriya aka yi ba hoton da ba a Najeriya aka yi ba sai a tura a ce a Najeriya aka yi a waje kaza to kaga wannan laifin gwamnati ne su gwamnati su ya kamata hukuman da kula da wannan abu su kama mutanen nan su hukunta an ce gari ga wani ya ishi wani tsoron Allah inda an taba kama wani babba ko karami namiji ko mace aka hukunta shi ina ganin wani da yawa ba za su sake yi ba kuma bayan wannan in an shiga gidan radio ana campaign yana da kyau irin maganganun da za a yi a kula da shi don kaga kaman yadda na faɗa dazu su kristoci da musulmai suka shiga coci ko suka shiga masallaci suna ce wani kaza ne kar wani yi kaza wani kaza ne kar wani yi kaza ana gaya wa magoya baya kaga irin wannan siyasa bai dace ba muna gani a sauran gurare a duniya ana siyasa na iyawa ana siyasa na kokari ana siyasa na hikima amma ba siyasa na addini ko kabilanci ba Allah Ubangiji ya sa mu nasara ya Allah
to a jamhuriyar Niger kuwa Kungiyar FAD mai fafutukar kare haƙƙin mata ta kaddamar da wani zagaye a makarantun kasar domin wayar da kan ɗalibai a game da wata sabuwar dokar da ke haramta aurar da 'yan mata ɗalibai masu shekaru 16 da haihuwa a wani yunkuri na ba su damar samun ilimi mai ɗorewa. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulemomin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A watan Disambar 2017 ne shugaban kasar Nijar Muhammadu Isuhu ya saka hannu akan wata ayar dokar da ke baiwa 'yan mata ɗalibai kariya tun daga aji na ɗaya har izuwa shekaru 16 da haihuwa matakin da tun tashin farko ya samu karɓuwa a wajen 'yan majalisar dokokin ƙasa sakamakon lura da irin matsalolin da auren wuri ke jefa 'yan mata cikinsu sai dai kawo yanzu jama'a na jahiltar wannan doka sabili kenan da ONG Farm Action and Development FAD ta shirya wannan kamfe ta wayar da kan 'yan mata a makarantun sakandare.
Matsalan da adda kwai ana tsammani kamar kikin kauyuka ne. Amma in mun ji ba konya mai ma al yanzu akwai matsala. Muna nan ga wayar kai yara mata su san kakane suke yi in sun samu matsala kikin karatunsu. Tunda kun san akwai wani takarda da President de la République ya hidda shi. Takardar nan yana ba yara mata kari a boxu lakol su ida karatunsu don su samu independence economic kinsu ko ma sun yi arme mishi bai iya takura musu.
Ɗaruruwan ɗalibai ne suka halarci wannan gangami domin sauraron saƙonnin da ƙungiyar ta FAD ke tafa da su. Hawa Alhaji Abdu wata ɗaliba a makarantar CSP Kwara ta ce taron ya fitar da ita daga jahilci.
Gaskiya yau na ji abubuwa da yawa wanda kamar da bin san da su ba. Na ɗauki abubuwa da yawa da abubuwan da gwamnati ya ce zai sa kamar wajen 'yan mata don su yi karatu.
Sai dai matashiyar na cewa akwai alamar tsambare a wannan tafiya.
Ni a gani na a fara gaskiya da iyaye saboda komi da muke yi su ne hari. Kenan a fara gayi musu abin da ya kamata su yi ma ɗiyansu. Daga nan kuma sai a dawo bisa kan malaman makaranta saboda ko da mun bar iyayenmu a hannunsu ne muke. Daga baya sai a zo wajen yara don a waye musu kai.
Hukumomin ilimi sun yi na'am da wannan yunkuri na ONG FAD. Domin a cewar daraktar bunƙasa ilimin 'yan mata Maryama Shibkau, kamfan za ta taimaka wajen ganar da 'yan mata ɗalibai cewa doka ta tanadi wasu muhimman matakan da ke ba su kariya da dukkan wani goyon bayan da ya dace domin samun ilimi mai dorewa.
Quand la fille se sent en sécurité, car elle comprend, elle peut avoir le ferme engagement de dire que moi je vais aller le plus loin possible.
Dokar mai lamba 935 ta watan Disamba 2017 da ake kira Décret portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement de la jeune fille scolarisée. A wani sashen ta ta kunshi matakan yaki da miyagun malaman makarantar da ke kwatanta amfani da matsayinsu don tabkata asa akan ɗalibansu 'yan mata. Saboda haka gangamin na ONG FAD bai manta da wannan batu ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ila yau a Nijar din hukumomi sun sanya hannu a wata yarjejeniya tare da wata kungiya ta kasar Faransa da ake cema NOAA domin kula da dajin termite tuntuma mai dauke da namun daji. Ga Tamar Abari da karin bayani.
Kanal Abdurrahman Yakuba shine babban darakta na hukumar gandun daji ta nan jihar da Magara.
Ranar 5 ga watan November wanda muke ciki akwai wani taro da aka yi na sihatattun convention tsakanin Etat Nigeria daga huskar ma'aikatar gandun daji da wata wani jihar cikin Manuwe wani jihar nan ta kasar Faransa. Bisa kan tattalin namun daji da suke termite ana cewa reserve naturel national de termite tuma inda daji ne babba na Sahara inda ke akwai dabbobin wannan namun daji akwai barewa na kanana ko kuma manyan na horaric ducks da kuma tsuntsaye masu yawa. To ya zama to ita wannan warje Norway tace za ta dauki nauyin kula da wannan daji. Gwamnati ta ba ta wannan nauyi ita ko ta duka ta ga kowace huska yadda ya kamata a raya wannan waje.
Shekwa Abdullahi Haruna shine jagoran kungiyar ta Norway ya bayyana abinda ya kwadaita su ga amsar renon wannan daji na termite tuntuma.
Irin wannan renon da ake ba kungiya mun ganshi ne a Chadi. Akwai wata ONG mai zaman kanta, wata kungiya mai zaman kanta da ake ce Africa National Park Network, don ka tana da musamman magandu wajen 16 cikin kasashe daban-daban wanda take renon su shine kula da dabbobin, kula da al'umma da take ciki, kawo abubuwa na tallafa matalaka.
Abubuwan da kungiyar ta Norway za ta kula da su sun hada da kiwon lafiya, ilimi, samarwa matasa aikin yi, yaki da masu smoga da dai sauransu.
Cikin wannan tsarin namu shine kiyaye lafiyar karkara. Noye ta samu kudin da za ta yi haka nan ta kara ba su makami, kayan aiki wanda za su iya kare dajin.
Ganin yadda suka lakanci dajin ya sa suka tanadi kayan aiki don tabbatar da tsaro.
Mun san inda mugu yake shigowa, mun san inda ya kamata a tsaya a mai tarko ya kamu kuma. Nan za a sa abubuwan da kuma akwai kayan aiki. Yan kankanan jiragen da za su yi wurin su gani su komo kamar drone jirgin da ba matuki. Kuma da kayan aiki na alo-alo don da yawa wanda ake iya kira da radika, kayan aiki ne saboda mun lura mun gane sai da kayan aiki ake yin aiki.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.
To yanzu agogon a nan Washington DC na cewa 10:18. Kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Al'adar daukar renon yara a Amurka, wato child adoption a turance, da daddiyar al'ada ce da Amurkawa suka jima suna yi kamar da ake a sauran sassan duniya. Sai dai irin salon daukar renon yaran da wasu iyalai ke yi da ba irin nasu ba, wato farar fata ya dauki renon bakar fata ko kuma akasin hakan, wani salo ne da ke zuwa da fa'idoji da kalubale ga iyalan da ke daukar renon yaran. Abinda shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi akai kenan. Sunana Mahmud Lalo.
Akwai wani abu a rayuwata da yake min kamar almara. An haife ni a nan sai kuma gani tare da wani iyali daban.
Tun tana 9 shekaru, Maggie take zurfin tunani kan yadda aka karbi renanta da kuma asalinta. Ta kasance ɗaya ga Amy the Bread Button Mead wanda suke da ƴaƴa biyu da suka haifa, wato Sophia mai shekaru 16 da kuma Julia mai shekaru 8.
Adopting a child of color has another layer.
Daukar nauyin rainan dan da ya kasance yana da wani launin fata na da nasa irin kalubalen. A wasu lokutan nakan ji kamar bazan iya gamsar da ita ba ko kuma ban cancanci na kula da ita ba. Nakan tambayi kaina me nake tunani da har na dauki wannan mataki, me yasa na yi tunkahon zan iya
fulfill this role for her.
Brett Barton Mead shine mijin Amy kuma mahaifin da ya karbi renan magi.
Everyone is looking to
kowa yakan yi tunanin asalin waɗannan yaran da aka ɗauki renansu, musamman waɗanda suke da wani launin fata, dole sai sun mayar da hankali wajen bibiyar asalinsu.
A lokacin da Maggie ta fara tambaya kan asalinta, Brett da Amy sun nemi taimakon Angela Taka da ke aiki da hukumar Mara, wacce ke ayyuka kan abubuwan da kan biyo baya in an ɗauki renan yara da ke birnin Seattle. Ta taɓa shirya wani fim mai tsaho kan yadda ta nemi iyayenta na asali. A da, Angela Taka takan ji cewa ta rasa wani abu a rayuwarta a lokacin da take girma, duk da cewa ta fito daga babban gida, kewaye da 'yan uwanta, wasu fararen fata, wasu kuma baƙaƙe da aka karɓi renansu, kamar yadda ita ma aka ɗauko renanta. Amma al'amura sun sauya mata bayan ta gano mahaifiyarta ta asali a lokacin tana shekaru 26. Gano mahaifiyarta ta ya sama wa Angela nutsuwa. Kamar yadda ta faɗa,
finding my birth mom,
gano mahaifiyata ta asali ya sa na samu nutsuwa. Sannan ganin mahaifina na asali wanda yake kama da ni ya sa na ji daɗi matuƙa.
A shekarar 2010 Angela ta haɗu da iyayenta na asali. A lokacin ta fara yin magana da su, tana kuma aika musu sakonnin text akai-akai. Takan yi kokarin ganawa mai zurfi da mahaifiyarta ta asali, wato Deborah.
That's God's gift to me.
Kasancewa tare da ke abin farin ciki ne. Wannan wata kyauta ce daga Allah.
Ko da yake kokarin da Angela ta yi na gano asalinta ya jefa mahaifiyarta ta dauki renanta cikin damuwa, wato Teresa Bart, wadanda suka taimaka mata wajen ganin ta cimma burinta.
I felt like maybe
a lokacin na ji tsoron cewa gano mahaifiyarta ta asali zai sauya matsayina a wurinta, amma yanda Angela ta maida hankali kan gano asalinta ya sa na fahimci muhimmancin lamarin.
Sai dai batun bai ɗaga wa mahaifin Angela da ya ɗauki renanta hankali ba, wato David Burt.
I got the joy of raising her from one.
Na yi matuƙar farin ciki a lokacin da na raine ta tun tana shekara ɗaya har zuwa lokacin da ta kammala college. A lokacin na ji cewa babu abin da zan rasa. Wato ina nufin su yara sukan zama masu cin gashin kansu. Domin wani mutum da ke da muhimmanci zai iya shigowa cikin rayuwarsu. Kuma hakan ya kamata. Saboda haka wannan ba zai shafi dangantakar mu ba.
Because someone else may come into their life as an important person and should, that doesn't have any impact on my relationships.
Teresa Bart ita ce mahaifiyar da ta raini Angela bayan sun karɓo renanta.
Yeah, I think the search has made her stronger.
Zan iya cewa neman mahaifanta na asali ya sa ta zama mai ƙarfin hali. Hakan ya sa take taimakawa wasu da neman mahaifansu na asali.
Yanzu haka dai Angela tana aiki ne a wata cibiya da ke tallafawa mutane irinta da aka ɗauki renansu tun suna yara, domin su ma su gano iyayensu na asali. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu, da Julie Latest Freshen da ta haɗa mana wannan shiri, sai Claire Morin Jiboro wacce ta haɗa asalin rahoton, ni Mahmud Lalo da ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayinku masu sauraro.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Hussein Abba Damban. Salam VOA Hausa. Ba shakka lokaci abin aikatawa ne, kuma hakan ne yasa zan yi amfani da wannan filin wajen tunaltarwa ga ƴan uwana matasa game da muhimmancin lokaci a gare mu. Hakika abu ne mai kyau mu amfani da lokutan mu da muke da su a lokaci daya, musamman a fannin neman ilimi, domin gudun yin dana sani daga baya. Domin Hausawa na cewa ba za ka taba sanin muhimmancin abin da kake da shi ba har sai ka rasa shi. Allah ya sa mu dace. Amin amin. Ga kuma sako daga Rilwanu Sa'idu Gayyari, dalibi a Jami'ar Usman Dan Fodiyo dake Sokoto, inda yake cewa assalamu alaikum sashin Hausa na VOA. Hakika jama'a, ya kamata mu koma ga Allah mu gyara dukannin halayen mu, ku za mu samu sauki a nan duniya da kuma lahira, domin wannan matsalolin rashin tsaro dake ƙara ta'azzara a ƙasar mu Najeriya, ya kamata mu bincike kanmu don mu nuna namu laifin. Daga ƙarshe nake addu'a da fatan Allah ya muna mafita albarkacin sunayensa kyawawa 101. Sako na gaba ya fito ne daga Bala Muhammad Damban, garkuwan ƙungiyar muryar talakareshin jihar Bauchi, inda yake cewa a yau na leƙo fili ne akan sabon labarin da muka samu na cewa wata sabuwar ƙungiya mai rajin musulunci dauke da makamai ta bullo a yankin jihar Sokoto. To don haka muna kira ga gaggawa a jami'an tsaron Najeriya da su tashi tsaye kai tsaye kan aniyar wannan ƙungiya, saboda gudun abin da zai iya biyo baya. Allah ya sauke. To amin amin. Sai kuma ga sako daga Asma'u matar Bashar Kantala, sojan Najeriya dirin daji. Ita kuma ta ce, dan Allah ku gaya wa shugabannin kasashen duniya da kuma kungiyoyin musulman duniya cewa ya kamata su gaggauta daukar matakin kawo ƙarshen cin zarafin da ake yi wa musulmi a ƙasar China. Da fatan wannan kira nawa ya kai kunnuwan da aka yi domin su.
Sai kuma labarai a takaice. Amurka na jan hankalin kasashen Larabawa da sauran duniya da su yi taka tsantsan da barazanar Iran akan kera makaman kare dangi. Idan ba haka ba, matsalar za ta wuce haka. Dalilin da yasa Amurka ta yi wannan kiran shine ranar Alhamis an gano wasu makaman kare dangi da suka hadu da roka jirage masu tuka kansu drones a kusa da Iran cikin teku. Waɗannan makaman da muka bayyanar da su na nuni da cewa Iran a shirye take ta taimaka wajen tarwatsa yankin. Mai wakilantan Amurka na musamman a Iran, Brian Hook, ya shaidawa manema labarai lokacin da yake tsaye a gaban wani makamin kare dangi da Iran take kerawa da sojojin Saudiya suka kama. Yau Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya fara wani taron kwana biyu da shugabannin duniya a babban birnin kasar Argentina. Shugabannin sun hallara ne domin gudanar da taron kasashen duniya da suka fi karfin tattalin arziki na G20.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Gresham da ta hada shirin, da kuma injiniyan mu Mr. Skip. Zahrawa Aminu Fage ke cewa sai mun haɗu insha Allah a shirinmu na dare. Amma kada a yi nisa, ga shirin yau da gobe.